أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمي ما سكلمو دسورا رمو تكفر واتو أبن نيات الأباري ودزاموتي سنة تي في تا إيكاس منا مكوغيس واتا الدين المسلمشي سنم منا قودي و الله سبحانه وتعالى واندتكين إيكونسا da ganin damar sa da falalarsa ya bada iko aka bude wannan kafa ta yada labarai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wannan aiki albarka, kuma Allah ya sa ya dore. To da yake wannan shine darasi na farko da zamu gabatar akan maddodi da suka shafi alqur'ani wadanda muke son in Allah ya bamu iko ya muna tsawon rayuwa zamu bijiro da darussa wadanda suke da alaka da alqur'ani da izinin Allah. To insha Allah ta'ala a yau zamu yi bayani koko maudu'in da zamu doka na farko kan alqur'ani shine maudu'i na aljam'u bainan nusus, shine yadda ake hada nassoshi, yadda ake hada nassoshi. Domin rashin fahimtar nassi zai kai ka ga yin kuskure, zai kai ka ga yin kuskure wajen aiki da nassi. To shine zamu yi amfani da wadansu littattafai guda biyu waɗannan littattafan sun kawo nassoshi da dama na alqur'ani waɗanda ake ganin kamar sun ci karo da juna, duk da yake alqur'ani wato ba zai ci karo da juna ba a haƙiƙani, sai dai a zahiri a fahimtar ɗan adam. Malamai sun yi ƙoƙari sun yi bincike akan wannan, sannan kuma ko hadisai idan suka inganta ba za su ci karo da alqur'ani ba ko su ci karo da junansu. Zan yi amfani da littattafai guda biyu. Na farko littafin babban malamin nan Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti, wato yana da littafi Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Na biyu kuma littafi As'ilatu wato Al-Qur'anil Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To waɗannan malaman sun kawo mas'aloli da dama a cikin littafan su, musamman idan muka duba shi Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo tambaya 1200 da wani abu, Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ma ya kawo mas'alolin da sun zarta 200. Insha Allah ta'ala zamu dan yi bayani kan waɗannan marubuta da kuma asalin wannan ilimin, domin wannan ilimin yana da fage ne guda biyu. Fage na farko abinda suke kira ad-dirasa at-ta'siliyya, shine wato ka'idodin ilimi waɗanda malamai suke tafiya a kansu wajen jam'i tsakanin nassoshi. Na biyu kuma shine ad-dirasa at-tatbiqiyya, shine a dauki kowace aya a ga yadda za a fitar da wato iskali rikicin da ke ciki. Na farko Muhammad bin Muhammad Al-Amin Shanqiti mutumin kasar Murtaniya ne daga biladu Shanqit, wato an haife shi hijira tana da shekara 1325 miladiya 1907. To wannan babban malamin yayi rayuwarsa a kasar Mauritania, sannan ya je a kasar Saudiya, a can ne Allah yayi masa rasuwa, Allah ya ji kansa da sauran musulmi gaba daya. Ya rasu hijira tana da shekara 1393 alif da 977 wato da 7 kenan miladi. So wannan shine kadan daga cikin abin da zamu dan ce. Littafin kuma sunansa Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitab, duk da yake suna cewa an Ayatil Kitab. To abu na gaba wanda ya kamata mu tattauna a kansa kan wannan mas'ala shine cewa in an ce an samu iskali a tsakankanin ayoyi, to ya kamata a ce wato an san dalilin da yasa aka yi wannan, sannan kuma ya kamata mu san tarihin wannan ilimin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilimi. Da haka za mu ɗauko waɗansu daga cikin waɗanda suka yi rubutu kan wannan mas'ala daga cikin malamai, don saboda a san abin ba yau ba ne ya fara. Idan muka duba wanda ya muqaddima akan wannan littafi tahqiqi na Kursi Malik Abdullah, yake cewa idan aka duba za a samu malaman da suka yi rubutu akan wannan, kuma zamu samu waɗannan matsaloli tun ba zamanin sahabbai idan ma muka duba tun zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya za ta yi iskali ga sahabbai su koma ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu bayani kamar lokacin da aya ta sabka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm a cikin suratu wato abin nan al-an'am sahabbai wannan ya dauki hankalin su domin an ce sai waɗanda suka yi imani ba su hada ba su garwaya imanin su ba da zalunci alhali ko babu wani mutum wanda zai yi cewa shi ba zai yi zalunci ko mi karancin sa ba wannan ya ba su tsoro sai suka je suka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya musu ce abinda ake nufi shine da zalunci nan ma'ana ash-shirk domin ya zo a cikin suratul luqman inna ash-shirka la zulmun azim kenan wannan tun zamanin manzo iskali yana iya zuwa ga waɗanda ma suna da imanin sannan kuma wato suna da ilimin sun san larabcin amma kuma iskali yana iya zo musu dan haka ba wani abu ne sabo sannan kuma yin wallafe wallafe a cikin wannan idan muka duba Ibn Abbas akwai mas'aloli da ake kawowa waɗanda suke as'ila ne Nafi' ibn al-Azraq an gane ko waɗanda aka yi masa tambayoyi ya bada amsa akan waɗansu ayoyi wanda Imam al-Bukhari ya kawo waɗannan kuma tahqiqin da malamai suka yi sun nuna cewa waɗannan tambayoyin sun inganta sannan akwai Imam Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi wanda ya mutu hijira tana da shekara 150 wato shi ma akwai mas'aloli da ya kawo wanda Abu Husayn al-Malqi shi ya ruwaito waɗannan littafin at-tanbihu war-radd ala ahli al-ahwa'i wal-bid'a sannan akwai Muhammad al-Mustanir an-Nahwi wanda ake kira Imam Qutrub wanda ya mutu hijira tana da shekara 206 wato Qutrub aka ce sunan wani kwaro ne karamin kwaro malamin sai ya sanya masa suna Qutrub sannan kuma idan muka duba akwai ar-radd ala al-mulhidin fi tashabuh al-Qur'an na Imam wato abin nan wato imam al-Qutrub shi wannan littafi sannan Imam Ahmad bin Hanbal wanda Imam ahli sunna wal jamaa wanda ya rasu hijira tana da shekara 241 wanda kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai na al-mazahib al-fiqhiyya yayi littafi ar-radd ala az-zanadiqa wal jahmiyya sannan kuma daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe akwai Imam Ibn Qutayba yayi ta'wil mushkil al-Qur'an wanda kuma shi ba ma cikin al-Qur'ani ba har cikin hadisi yana da ta'wilu mukhtalif al-hadith sannan kuma idan muka duba akwai Abu al-Husayn al-Mawdi wanda kuma cikin littafin sa wanda ya gabata wanda muka yi bayanin sa sannan kuma akwai Imam al-Baqilani wanda shi Abu al-Husayn al-Mawdi ya mutu hijira tana da shekara 377 sannan kuma idan muka duba Imam al-Baqilani wanda ya mutu hijira tana da shekara 403 yayi littafi al-intisar lil-Qur'an sannan kuma daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe kan yadda za a hada nasu shi wato wannan ba wai shi ke nuna duk abin da suka faɗa ba babu kuskure tana yiwa ya zamanto akwai kuskure dan haka daga cikin su akwai Abdul Jabbar al-Mu'tazili al-Qadi Abdul Jabbar wanda ya mutu hijira tana da shekara 415 sannan wato littafin sa shine Tanzihul Qur'an anil Mata'in wato a tsarkake al-Qur'ani daga soke-soken da akai masa sannan daga ciki akwai Abdullah al-Khatib al-Iskafi wanda ya mutu hijira tana da shekara 420 ya littafi Durratut Tanzil wa Ghurratut Ta'wil fi bayan al-ayat al-mutashabihat fi kitabillahi al-Aziz sannan daga cikin waɗanda suka yi wallafe wallafe akan wannan akwai Imam Ibn Hazm wanda yake al-Andalusi wanda yake dan mazhaba ne ta Zahiriyya wanda bayan wanda ya kafa mazhabar Dawud al-Zahiri sai Imam Ibn Hazm wanda aka sani wanda duk malamai masu bincike kan fiqh sun san sa yana da littafi al-Muhalla bil Athar wanda ya mutu hijira tana da shekara 456 yayi littafi ar-Radd ala Ibn Nighrila al-Yahudi wani mutum ne wani ba Yahudi dan dauke wadansu ayoyi sannan abin nan ya ba Yahudi ne dan saboda ya nuna cikin al-Qur'ani akwai ayoyin da suka ce karo da juna an gane ko sannan daga ciki akwai littafi na Imam An-Naisaburi wanda ya mutu hijira tana da shekara 555 sunan sa Bayanul Haqq sannan kuma wato abin nan afwan wato Bayanul Haqq An-Naisaburi sunan malamin ne ya mutu hijira tana da shekara 555 durarul kalimat ala ghurar al-ayat al-muhima للتعارض والشبهات daga ciki waɗanda suka yi rubuce-rubuce akwai akan wannan ko kuma suka gitta ba irin waɗannan shubuhoyi akwai Imam Fakhruddin Razi mai tafsirul kabir wanda ake kira mafatihul ghaibi kamar da suke cewa amma ba ana nufin gaibi ba irin wancan a gaibi a lokaci ne abin da ya boyu nan shine ake nufi ba wancan gaibi ba wanda Allah subhanahu wataala dai ya san shi Imam Razi ya mutu hijira tana da shekara 600 da kuma wato 6 cikin tafsirin sa yayi bayanai duk inda yazo akan ayoyi duk da yake wadansu malamai sun ce wani lokacin zai kawo shubha amma wajen raddin ta sai ya kasance yayi raddi wanda yake takaitacce wanda bai isa ba to dama kuma kamala Allah din yake da kamala cikakka daga ciki akwai Izzuddin bin Abdussalam wanda ake kira Sultanul Ulama wanda ya mutu hijira tana da shekara 660 akwai littafin sa Fawaid fi Mushkil al-Qur'an an gane ko sannan daga ciki akwai Abu Ja'far bin Zubair al-Gharnati mutumin kasar Andalus kenan wanda ya mutu hijira tana da shekara 708 a cikin littafin sa Mallaku at-Ta'wil al-Qati' bi Dawi al-Ilhad wa at-Ta'til fi Tawjih al-Mutashabih al-Lafz min Ayat at-Tanzil daga ciki akwai Sharafuddin al-Rayyan wanda ya mutu hijira tana da shekara 770 wanda yayi ar-raudur rayyan fi as'ilatil qur'an sannan daga cikin malaman da suka yi bayani kan wannan akwai al-imam az-zarkashi wanda ya mutu hijira tana da shekara 794 a cikin littafin sa al-burhan fi ulumil qur'an wanda littafi ne sannan ne ga duk wanda yake bahasi a cikin ulumil qur'an yayi fasali a cikin wannan littafi a cikin nau'i na 35 ma'rifatu muhim al-ikhtilaf to sannan kuma daga ciki akwai babban malamin nan wanda ya shahara da rubutu al-imam as-suyuti wanda ya kusan dai yayi bincike ko in ce yayi rubuce-rubuce cikin mafi yawancin fannoni na addinin musulunci wanda mutumin as-suyuti ne wato a kasar misra jaha da ake kira as-suyut wanda ya mutu a hijira tana da shekara 911 a littafin sa al-itqan fi ulumil qur'an wanda yayi fasali a cikin wannan littafi cikin nau'i wato na 48 wato wanda yake cewa fi mushkilihi ay mushkilihi shi al-qur'an ayoyin da ake ganin suna da iskali wa muhim al-ikhtilafi wa at-tanaqud wanda yake nuna akwai al-ikhtilaf sabani wa at-tanaqud da kuma kamar warware wa juna tsakankanin ayoyi daga ciki ɗan uwa musulmi akwai Zakariya al-Ansari wanda ya mutu hijira tana da shekara 926 wato a littafin sa Fathur Rahman bi kashfi ma yaltabisu fil Qur'an an gane ko sannan kuma daga ciki akwai Ibn Aqila wanda shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 1150 yayi littafi Az-Ziyadatu wal Ihsan littafi Az-Ziyadatu wal Ihsan sai yayi babi ko fasali an-naw'ul khamis ba'da al-mi'a nau'i na 105 kenan ilmu ma awhama at-tanaquda wat-ta'arud kenan ya kamata mutun ya san abinda yake nuna ma mutun kamar akwai sabani ko tufka da walwala a cikin al-qur'ani yadda za a warware shi yace walaysa bi mutanaqidin wala bi muta'arid kenan wannan ba wai ayoyin sun ci karo da juna bane a hakikani wato a zahiri ne mutun yake ganin wannan amma malamai suna yi masa bayanin me ake son a ce sannan kuma akwai Shahabuddin Al-Alusi wanda babban malamin tafsiri ne ya mutu hijira tana da shekara 1270 yayi littafi Ruhul Ma'ani tafsirin sa sannan kuma daga cikin malaman da suka yi rubutu akan wannan shine Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri Kashmir yankin Pakistan wanda ya mutu hijira tana da shekara 1353 mushkilatul qur'an ko mushkilatul qur'an littafi wanda yake mushkilat alquran to idan muka duba wannan bayani ne akan magabata da suka yi rubutu akan wannan dan zaka ga wadansu suna nuna cewa wannan tariqa ce ko hanya ce wanda take ta yan bid'a a kawo nasi a ce akai wannan nassin ya kamar ya ci karo da wannan ayi bayani kan shi wani zaka ga ya nuna cewa kamar wannan abin sabo ne kawo shi akai to idan muka duba ƴan uwa musulmi bayan wannan zamu ga cewa littafan tafsiri ma wannan mun kawo kaman wadanda suka fidda fasali ne ko babi wanda bai hana cikin tafsirin alqur'ani zaka ga wadansu malamai idan suka zo kan wata aya za su yi bayanin wannan wagga aya akwai iskali a cikin ta amma kuma ga irin yadda za a warware ta to idan muka duba kuma bayan wannan akwai rubuce-rubuce da aka yi bincike a jami'o'i na musulunci na duniya waɗanda sun zo bayan wato ta'alif na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullah wa rahimahullah wa rahimallahu jami' al-muslimin akwai wani bincike da aka yi al-bayan fi daf'i ta'arud al-mutawahham baina ayati al-Qur'an wato Muhammad Abu An-Nur Al-Hadidi an gane ko wannan shi ma ɗaya ne daga cikin binciken da aka yi akwai wani kuma da ya littafi da'wat tanaqud baina nusus al-Qur'an al-Karim tarihuha wa mu'alajatuha sunansa Abdul Jabbar Hamd Hussein Sharara kulliyatu at-tarbiya a Basra a kasar wato Iraqi an gane ko wanda kuma matba'atul ma'arif bai tatabbuga wannan an yi wannan binciken ne a Baghdad wato 1984 daga cikin waɗanda kuma suka yi bincike a jami'o'i akwai ayatul aqida allati qad yuhimu zahiruha at-ta'arud wato ayoyin aqida kawai ya dauka shi wannan mai bincike wanda kamar misali wani zai dauki ko cikin hadisi akwai wanda ya dauki hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim waɗanda suke nuna ta'arudin su a cikin wato al-aqida kaga akwai mutum zai dauka wani fanni ko ya dauki wani babi ko ya dauki wani ilmi kenan wanda ya gabatar da wannan bahasin shine Khalid bin Abdullah Dumayji Ad-Dumayji an gane ko wannan binciken an gabatar da shi tare da Hayat bint Hamd Al-Muhamidi da Hannan bint Rafi' Al-Umri tab'a ta Darul Hadi An-Nabawi a Darul Fadila to sannan kuma daga cikin wato bincike shine muhimul ikhtilaf wa tanaqud fi al-Qur'ani wa wato ara'ul ulama fi risalatul magister ce wadda aka gabatar a kulliyatu usuluddin a jami'atul azhar a 1979 wanda ya wannan bahasin shine muhammad ibrahim abdul al ishrafi na doktor muhammad abdul mun'im alqai'i daga ciki kuma yan uwa musulmi akwai wani bincike da aka gabatar akan wannan shine muhimul ikhtilafi wat tanaqud fil qur'an alkarim risalatul magister a qismul kitab was sunna a kulliyatul da'wa wa usuluddin a jami'atu ummul qura a makka wanda wannan binciken an gabatar da shi al-hijra tana da shekara 1408 wato wanda ya gabatar da wannan bahsin shine yasir ahmad ash-shimali wanda ya masa ishrafi shine doktor wato mus'id abdul mu'ti an-nabrawi to sannan kuma daga ciki akwai da'awi ta'inin fil qur'an al-karim fil qarn ar-rabi' 10 al-hijri war radd 'alayha wannan kuma yayi kamar raddi ne akan waɗanda suke suka a cikin waɗansu ayoyin al-qur'ani amma sai ya danganta ta da wani lokaci tunda ya ce fil qarn ar-rabi' 10 kina a karni na 14 wanda fage ne wanda musulmi ya kamata a ce sun yi kokarin yin bincike a kowane zamani domin a kowane lokaci ana samun makiya waɗanda suke son su kawo shubha a cikin alqur'ani kenan ba abu bane wanda za a ce wa ya tsaya sannan muna da Abdul Muhsin bin wato Mut'ib al-Mutairi an gane ko wanda Darul Bashair al-Islamiyya ita tabbuga wannan littafin nasa sannan kuma akwai littafi Daf'u Ta'arud al-Mutawahham baina ayati al-Qur'an al-Karim fi al-Aqida wannan shi ma littafi ne wanda yake nuna cewa abubuwan da ake gani kamar sun ci karo da juna a cikin alqur'ani bincike ne kan yadda za a hada su yace dirasatun tafsiriyatun tahliliyya kenan bincike ne wanda aka yi a cikin ilimin tafsiri ma'ana za a yi bayanin ayoyi kuma a yi tahlilin su wato ɗai bayan ɗaya a rarrabe al'amuran yadda mutum zai gane akwai Rajab Batal Muhammad Ahmad shine gabatar da shi a kulliyatul adab a Manufiya a ƙasa Misra wato miladiya shekara ta 2011 daga cikin waɗanda suka yi littattafai akan wannan wato shine raddu muftarayatin ala al-islam al-doktor Abdul Jalil wato Shilbi wanda yake a Darul Qalam Beirut ya yi raddi akan nasara waɗanda suke suna iddi ai akwai ayyukan da suka ci karo da juna musamman a kasar Lubnan tunda Beirut nan kasar Lubnan ce can akwai kristoci da dama wanda tasirin wato istimar mulkin mallaka na Faransa ya bayyana a wannan kasa kwarai da gaske domin kristoci sun yawa a cikin wannan kasar to ƴan uwa musulmi dalilin da ya sa duk da yake wadanga bayanai wani zai yi mamakin yadda aka jero su to amma shi amana ta ilmi da kuma matsaloli na ilmi suna bukatar ka san waɗanda suka gabace ka a cikin ilmi sannan ka san zamanin ka don ka gina abin da zai zo gaba da yawan dalibai abin da yasa suke samun matsala a cikin al'amura na ilmi sai su je su yi bincike sai suna ganin su sun kai karshen ilmi amma sun manta cewa binciken nan da suka yi littattafan da suka yi amfani da su wajen rubuta bincike ba su ne suka rubuta su ba ya kamata kada su yi inkari su yi musu su kafirce mu kokarin magabata ko kuma wanda zai iya zuwa ya ji an yi bayani kan wani abu ya zabure ce ai wannan abin ba gaskiya bane ai bid'a ne bai da asali bai da tushe a cikin addinin musulunci to sannan kuma nukta kafin ta karshe wanda zamu yi bayanin ka'idodin da ilmi yake tafiya akan su in yaso sannan mu shiga cikin ayoyi daban-daban don al'amarin da yake da muhimmanci akwai ɗaya daga cikin waɗansu masu bincike da ya ga littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti to sai yayi kokarin cewa malam ya yi littafi amma kuma wannan littafin da yayi babu wanda ya gabace shi wato a cikin wannan littafi ana kiransa Ustaz Ahmad Muhammad Jamal to dan haka yayi taqibi akan kitab da Ihyam al-Ittirab an ayil kitab musamman ya bayyana waɗansu nuktoci guda biyu yace idda'u iham at-tanaqud wa la qa'ila bihi kaman malan al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti yayi idda'a in cewa akwai tufka da walwala cikin ayoyi al-hali babu wanda ya fadi wannan to kun ga rubuce-rubucen da muka fada akan abubuwan da suka gabata ya nuna cewa wannan magana ba gaskiya bace wanda kuma ɗaya daga cikin manyan daliban sheikh wanda Atiya Salim yayi tsaye yayi raddi kan waɗannan abubuwan da ya faɗa babu lokacin da zasu ba sai mun tsaya batun da dai na farko dai mun faɗi dalilan da suka sa abu ba gaskiya bane kuma na biyu duniya da yadda kake sai ka samu wanda bayyi da kai koko yake son ya nuna kai kuskure ko dan ya nemi girma ko suna da wannan ko kuma abin da ya kama da haka Allah shi ya san niyoyi wallahi a'lam tana yiwa da kikkiawan niyyayi na biyu yake cewa wato malam ya kawo idda'in tanaqud babu wanda yake da shi yace al-israf fi idda'in nasxi ma'ana malam ya kawo ayoyin da yake cewa an shafi sun yiwa waɗanda ya kawo kenan ba gaskiya bane to dan haka waɗanda dai duk al'amurra ne zaka iske komi iliminka komi takawakka tunda akai suka izuwa ga alqur'ani akai suka izuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma akai suka zuwa ga annabawa akai suka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akai suka zuwa ga sahabbai malamai duka an yi suka zuwa gare su haka duniya ta gada zaka iske duniya babu wanda ya tsira daga bakin mutane komi takawakka komi imaninka zaka iske mutane sun yi kokarin suka izuwa gare ka Allah kai muna mai kyau to ƴan uwa musulmi sai littafi na biyu wanda shi kuma na Muhammad as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatuha min gharaib ayi tanzil wanda akwai tambaya 1236 na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi shi wunansa Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi al-lughawi الفقيه المفسر الأديب أصله من الري وزار مصر والشام كنم أصلين سادة غريني سننكم يازير تيك أصم مصر لتتفندسك بياني كان ترجمة سأكوي الأعلام نا الإمام الزركلي دكم معجم المؤلفين نا عمر رضا كحالة سنن أبنن كشف الظنون ده هداية العارفين واندكم تاريهن سا سنكو kamar ya mutu hijira tana da shekara 660 an gane ko kamar dai abin da suka faɗa waɗansu kuma sun kawo shi wato ya mutu hijira tana da shekara 666 almuhimmu dai tarihin wannan malami waɗansu kuma sun ce ya mutu hijira tana da shekara 668 ko kuma bayanta da kadan an dai sabani kan lokacin rasuwarsa saboda tana yiwa aji labarin rasuwa a wancan lokaci da babu damar da za a tantancewa da an cewa ne ya rasu tana yiwa a ce yarhamuhullah ba irin yanzu ba da ake yin bincike a gano to duk da yake dai wannan ba shine yake damun mu ba abin da yake damun mu shine abin da ya rubuta ko da ma bamu san wanda ya rubuta ba mu gani shin akwai kuskure ciki ko ko babu kuskure ciki shine abin da ya dame mu dan haka wannan littafin nasa yana da kyau musamman tahqiqi na Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi dan kasan Misra malami mai kokari akan bincike musamman a ilmin hadisi da sauransu shi kuma wanda littafi tahqiqi na Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi wanda kursi na Al-Qur'an Al-Karim na ulumihi da Jami'at Malik Saud wato yana da kyau mutum ya samu wannan tab'a domin akwai bayanai masu muhimmanci kan littafan da suka yi bayani kan wannan da sauran abubuwa to idan muka duba shi wanda mun fadi iya adadin ayoyin da ya kawo sai shi kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti zamu ga a cikin littafin sa ya kawo mas'ala ne 242 shine adadin mas'alolin da ya kawo shi kuma wannan ya kawo mas'ala 1236 to abu na karshe wanda zan kawo shine cewa idan kaga iskali yazo akwai hanyoyin da malamai suka bi suka nuna ga yadda ake hadawa domin kaidodi suna taimaka ma dalibi idan ka san kaida yana yiwa koda nassin da za a kawo maka babu shi cikin littafai misali to idan ka koma ma kaidodin malamai da tawfikin Allah zaka iya fita to wannan shi addalin da yasa zan kawo wannan bayani saboda bayanai ne masu muhimmanci ga dalibai kafin mu shiga cikin karatun mu ga dangada mu rinka dauko ayoyin muna bayanin wannan to idan muka duba kalma ta at-tanaqud ita kanta an gane ko shine tana nufin warwarar juna domin naqada shine yana nufin an warware abu naqada yanqudu an gane ko da dadum ba da dalum ba domin an ce naqada da dal yana nufin naqada shine bada abu kuɗi shi yasa ake cewa naqadan kinan a bada kuɗi ko kuma naqada yayi suka izuwa ga abu amma an kace naqada yana nufin an warware abu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu wato abin nan suratul an-nahl yake cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafan tattakhizuna aymanukum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma kaga wala takunu kada ku kasance kallati naqadat ghazlaha ka koma cikin littafai na asbabun nuzul zaka ga wata mata ce wanda ake mahaukaci ya ce malamai sun kawo tarihin ta sai ta yi wato zare ta kare shi sai kuma ta warware shi bayan yayi kyau to kinan sai kalma ta naqad asalinta tana nufin warware abu to warware wannan shi wancan zaren da ta yi ko sakar da ta yi abu ce wanda ake gani to haka ne ake ganin nufin kamar wadansu ayoyi ma'anonin su sun warware juna ko wasu nassoshi in hadisai ne ko aya da hadisi idan sun hadisin ya tabbata ana ganin kamar sun warware juna sai malamai suka bi hanyoyin da za a bi a taimaka ma dalibi ya gane to malamai suka kawo kaidodi waɗansu ka'idodi suna da alaka da ilimi na usulul fiqhi da usulul tafsir an gane ko waɗansu kuma daga ciki suna da alaka ne wato da ilmu qawaid waɗanda malamai suka kawo fil aql to dan haka zan kawo duka guda biyu da abinda kuma wataƙila zai bayani zai iya karuwa dan kada mutun ya ji na kawo bayani ya kuma cikin littafai bai iske shi gaba ɗaya haka ba tana yiwa ni ne saboda bukata ta ƙara wani sharha ko bayani zan ƙara don a gane wallahu ta'ala a'lam malamai suke cewa idan aka ce maka an samu tanaqudi an gane ko an gane ko kafin ma wannan shin shi tanaqudi da alaka shi da at-tadad akwai maganganu da dama tsakankanin malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce at-tanaqudu fil aqwal shi an ce tanaqudi cikin magana da magana wannan magana ta warware wannan at-tadad kuma suka ce fil af'al shine a cikin ayyuka ne ake samun at-tadad to amma waɗansu malamai suka ce a cikin ko ne ana iya amfani da wata kalma a wajen waɗanta a wajen wata sannan kuma wani lokaci akwai abin da ake kira al-ishkal za ku ga waɗansu malamai sun sa mushkilul qur'an saboda ishkalin shine abin da ya rikitar da kai to shi ko tanaqudin shine zai sa maka ishkali dan mu fahimci wannan sai kuma ash-shubah ya an ce ash-shubah shubha shubhan nan tana yiwa ta zo ma ne ko ko wani kafiri ne ko wani musulmi shubha ta zo masa yake son kai masa bayani shi yasa zaku ga malamai suna kawo ko sunan shubha wani lokaci ko su kawo sunan iskali daga ashkala yushkilu iskalan domin shakalin abu shine zatin sa ko kamar sa to yayin an samu wani mai kama da shi kaga wajen bambanta su za a samu matsala an gane ko to shine dai abinda malamai suka yi bayani kan waɗannan kalmomin don saboda ɗalibin ilimi tana yiwa ya zo ya iske su ya kasa gane menene ake nufi da su. To, sai malamai suka kawo ƙa'idodi guda takwas. Zan fara da ƙa'idodi waɗanda ana gina su ne akan ilmul kalam. Saboda ilimi na aljadal wal kalam yana da ƙa'idodi wanda kuma ba haramun bane a yi aiki da waɗannan ƙa'idodin matuƙar ba su saba ma wani nassi ba. Ina fata an fahimce ni. To, da haka sai malamai suka kawo. Waɗannan baitutuka da zan kawo suna cikin littafin wato mafatihut tafsir na Ustadu Dr. Ahmad Al-Khatib. Ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Misra wanda ya karanta a Saudiya in ban manta ba a Jami'at Malik Saud ya littafi mafatihut tafsir. Sannan kuma yana da littafi ma a cikin irin wannan fanni na kama ayoyin da ake ganin sun ci karo da juna wanda sunan littafin Izalatul Ilbas an kalami rabbin nas. To wannan kadan ya kawo baitutukan a cikin littafin sa. Malamai suke cewa fi tanaqudi min ash-shuruti wahdatun thamani wahdatul mawdu'i wal mahmuli wal makani وحدة الشرط والإضافة الجزء الكل القوة والفعل أيضا وأخيرا الزمان كنن إذا أكتي أنسى متناقضي أتكن أبوات تهنيا قد تكسني أكي ساموسا زام بعد مثال لنسو نفرقو في التناقض من الشروط وحدات ثمان ما أنا إذا من توسن تكرو تكن أبوات قد تكس وحدة الموضوع إذا أكتي الموضوع بزامو فهمت بقى أما saboda kamar suna magana ne akan ilmul jadl wal kalam nan idan a larabci zamu dauka sai mu ce al mubtada misali an gane ko al mubtada ana kiran sa mawdu' saboda mawdu'ul qadiyya ne a wajen wato masu ilmul kalam kenan yanzu in nace muhammadun jaa kuma nace muhammadun lam yaje kaga mubtada din duka iri ɗaya ne to in nace yazo bai zo ba kaga dole a samu tanaqudi amma idan da za a samu sabani nace muhammadun jaa ibrahim lam yati babu matsala domin ibrahim daban muhammad daban ina fata an fahimci ni to abu na biyu kuma sai al mahmul shine khabar ina fata an fahimci ni yanzu misali idan nace muhammadun jalisun Muhammadun qa'imun to kaga Muhammadun jalisun kuma Muhammadun qa'imun kenan Muhammadu yana zaune Muhammadu kuma yana tsaye to kaga ittihadin waɗannan abubuwan sun sa ba za a iya yiwa ba a hada su amma idan ya zamanto mahmulkin ba dai bane yanzu in nace Muhammadun ustadun Muhammadun qari'un to kaga da qari'un da ustadun babu wata matsala domin mutum yana iya zamanto wa qari'i kuma ya zamanto wato ustaz sannan abu na uku wahdatul mawdu'i wal mahmuli wal makan da kuma wuri ya zamanto wurin ɗaya ne to kaga nan ma za a iya samun matsala yanzu misali idan muka dauka muka ce muhammadun fi makka muhammadun fi niger muhammadu yana makka muhammadu yana niger to ai makka wuri ce to idan lokaci guda muke nufi to wannan abin ba zai taba yiwa ba mutum dan adam dai ya rabu gida biyu amma yanzu misali idan ya zamanto wurin ya bambanta to kenan babu matsala in dai lokacin ba guda bane ina fatan an fahimce ni domin bai yiwa mu ce mutum guda zai iya rarrabuwa a cikin wurare guda biyu amma idan ya zamanto misali muka rarraba wuraren to babu matsala abubuwan suna iya kasancewa ina fatan an fahimce ni yanzu misali nace Muhammadu yana da rai Muhammadu ya mutu to ina nufin yana da rai a wani lokaci yana wuri gari kaza yana mace an sashi cikin kabari wuri kaza kenan wurin ya bambanta babu wata matsala sai suka ce wahdatu sharti shine zamanto sharadi in ya zamanto daya idan sharadi ya zamanto daya dole sai an nemi ta yadda za a yi ya bambanta domin in sharadi ya zo guda abin bai yi ba sai nace wato misali ina hadu da dalibi nace najaha fi akhir as-sana yayi ya ci jarabawa a ƙarshen shekara to idan aka zo sharadi guda ne inishtahada najaha idan yayi kokari ma'ana zai ci nasara illam yajtahid la yanjah idan ko bai yi kokari ba zai ci nasara ba kidan kaga nan babu matsala in sharadin ya bambanta sai wahdatul idwal idafa al idafa abinda ake nuhi da al idafa shine zaman to danganta abu zuwa ga wani abu kun ga muka ce kitabullahi muna nufin an yi idafa kitab zuwa ga Allah alqur'ani misali to idan nace muhammad misali abu ibrahim muhammadu baban ibrahim da to bayyuwa shi ibrahim ya zaman to baban muhammadu ina fata an fi jin sai zai zaman to uban wani muhammadu can daban amma ba wanga muhammadu wanda yake baban sa to kenan nan ma idafa bai dace ta zaman to wato ta hadu wuri guda ba sai aljuz'u alkullu ya anka ce aljuz'u da alkullu shine abu ya kasance wato ta hanyar ya rarraba ta gaba daya domin kullu shine gaba daya juz'u sashi to idan ya zaman to abu aka ce shine duka kuma shine rabin kanshi kaga ba zai taba yiwuwa ba amma yanzu misali ina iya cewa abu kaza gaba daya din sa kaza ne amma kuma rabin sa kaza ne to kaga shi rabin nan shi ya nuna cewa ba duka ake nufi ba amma yanzu idan nace gidan nan yana meter 200 kuma gidan nan gaba daya din sa yana meter 150 kaga hankali ba zai yadda ba to min ka dauko kullu da kullu na ka hada amma idan anka ce dukkan sa meter ko mita 400 rabin sa 200 kaga babu wata matsala idan fata an fahimce ni sai malamai suka ce alquwwatu wal fi'lu alquwwa da larabci ana fassara ta da karfi karfi alfi'lu kuma shine aiki to amma nan ba shi ake nufi ba abinda ake nufi an ce alquwwa shine wato abinda ya riga ya afku alfi'lu ana nufin abin nan mai iya afkuwa ne shine abinda ake nufi a nan yanzu in nace muhammadun hayyun muhammadun mayyitun muhammadu yana raye kuma muhammadu ya mutu ko muhammadu mayyitun ah to kaga da cewa yana raye da cewa ya mutu ai sun ci karo da juna to amma hayyun a yanzu an gane ko bil quwwa amma mayyitun bil fi'li dan dukkan dan adam zai mutu ina fata an fahimce ni misali idan da dauki katako nace hadhihi shajaratun wannan icce ne to ina nufin shajaratun bil quwwa canda ta ka taba kasancewa amma bil fi'li a hakikanin yanzu katako ne ina fata an fahimce ni kamar kaga dalibin ilimi kace wannan malami ne a'a kana nufin zai zama malami amma kuma bai zama malami ba shine alquwwatu wal fi'lu to ana hankalta ma wannan wa akhiran az-zaman sannan kuma da karshe shine az-zaman zamani abinda ake nufi da zamani idan kace na ci kaza kuma kace ban ci kaza ba misali sai a tambaye ka me kake nufi in kace na ci kaza da safe amma da marece ban ci ba babu wani matsala to yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin dalibai suke kuskurantar da nasoshi wani lokaci saboda ba su san irin waɗannan ka'idodin ba shi yasa za ku ga wata aya musamman babin naskhu aya wata aya ta zo ta halatta wani abu wata aya ta zo ta haramta babu matsala waccan wanda ka halatta a wancan lokacin yana matsayin halat a wannan lokacin kuma yana matsayin mi yana matsayin haram babu wani cin karo da juna balle waɗanda suke suka zuwa ga naskhu a cikin alqur'ani kamar yahudawa da waɗanda suka yi kama da su malamai sun ci gaba da bayani kan wannan mas'ala saboda muhimmancin ta nake son na ƙara yin bayani wato akan shi suke cewa idan ana son a gane abubuwa sun ci karo da juna akwai abubuwan da ake kallo na farko za a kalli alkammu daga alkammiya an gane ko shine kamar adadin abu a san adadin ya bambanta ko bai banta ba na biyu alkaifu alkaifiya ta yadda abin ya faru sannan kuma abu na uku aljiha ta fuskar da aka dosa tana yiwa wannan ya doshi gabas wannan ya doshi yamma to kaga ai babu matsala koko adadin su ya bambanta koko kaifiyar yadda aka yi su ta bambanta to wannan zai taimaka maka wajen gane inda na soshi suka sama gaba shi yasa ni dan yi fitar da waɗannan ka'idodin saboda daliban ilimi yana da kyau su fuskanci irin waɗannan abubuwa to a ƙarshe kuma zan kawo waɗansu bayanai da waɗansu malamai suka kawo waɗancan ba kowa yake gane su ba saboda suna da alaka da ka'idodin ilimi masu wahala sai malamai suka ce akwai abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya gane idan aka ce abu gashi muhal ko abin da ake kira mustahil abin da bai yiwuwa to da shi da tanaqud ba ɗaya suke ba domin shi muhalun in anka ce abu mutanaqid ne to akwai lokacin da ba abinda ake kira bane wato impossible ta English ko impossible wani lokaci yana yiwuwa shi tanaqudi
cikin sashin shi akwai abin da ke yiwuwa yanzu misali mutumin da yazo ya faɗi magana ta gaskiya sannan yazo ya ƙarya daga baya hada su sai suka warware juna to kaga waccan wanda ya faɗa ta farko idan da ba a hada ta da wannan ba da ba impossible bane ya abu ne mai yiwuwa amma bayan an hada su ne za a cewa ƙarya da gaskiya ba sa haduwa muhalul ne domin wadansu da suna cewa duk abin da an muhal shine mutanaqid ba gaskiya bane akwai lokacin da gaskiya ce za a hada da ƙarya to amma idan ita gaskiya aka warware ta aka maida ta gefe za ta izmantowa ita gaskiya ce can kuma ƙaryar tana matsayin ƙarya amma hada su shine zai warware juna ban sani ba ko ƴan uwa suna fahimtar wannan ka'idodi ne wadanda kilan sai daliban ilimi wadanda suka yi zurfin ilimi na dai iya kokari na wallahi ta'ala a'lam to malamai na ulumul qur'an da na ilmu tafsir da kuma malamai na usulul fiqh galiban da malamai na usulul hadis a babi ne yadda ake hada hadisai sun kawo ka'idodi wadanda su ne za mu fi fahimta su ne a karatun mu za mu fahi fahimta sosai za mu dauke su daya bayan daya na farko daya daga cikin dalibai da ake kira Yasir Ash-Shimali ya kawo wadansu daga cikin su kuma akwai wadansu malamai wadanda sun kawo wadanda ba wadannan ba zan yi kokari ya gurgurdon halina in kawo abin da ya saukaka na farko suka ce idan aka ce akwai cin karo da ayoyi kafin a hada su ana bukata a san sababi to na farko shine an-naskhu wato shine shafewa a samu nassin da ya shafe a samu nassin da aka shafe domin wannan aya ta zo ta ce halat wannan ta zo ta ce haram kinan kaga babu ta hanyar da za a hada su a gane ingantaccen ma'ana sai an gane cewa wato wannan ita ce ta shafe wannan wanda a ilimin tarihi malamai sun yi an-nasikh wal mansukh da dama zaka iskil an-nasikh wal mansukh na malam wani da malam wani sai dai abinda ake son dalibin ilimi ya fahimta can magabata wani lokaci in sun ce an-naskhu suna nufin at-takhsis shine kebance wani nassi wato fadin ma'ana wani nassi a dan kebance ta sai kai hattara an-naskhu bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin malamai sun yi tattafai akan wannan da dama dalibin ilimi zai iya neman su don ya yi karatu ko ya bincike a kansu. Na biyu sai al-ijmal wa tafsil wata aya ta zo da abu a dunkule sai wata aya ta zo ta fayyace menene ake son a ce. To wanda ta zo da abu a dunkule idan baka binciki wanda ta fayyace me ake son a ce ba to a nan ma za ka iya samun matsala wajen bincike na al-Qur'ani. Shi ne waɗansu malaman tafsiri suke cewa al-ijmal wa tafsil ko al-ijmal wal basth wata aya ta zo da wani abu a dunkule sai wata aya ta fassara me ake nufi da wannan abin zan bada misali saboda wani dalibin ilimi in ba an bada misali ba ba zai gane ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ce yayi alƙawali da annabi Musa kwana 40 wa idh wa'adna Musa 40 laylatan kaga kwana 40 Allah ya ce to amma kwanan nan 40 shin jere suke koran rabi sai suratul a'raf ta yi bayanin cewa a'a daga farko ba 40 bane kai tsaye dufatan a'a da suna rarrabi ne sannan aka ƙara mishi wato da wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla kaga suratul a'raf ta zo da bayanin afayyace wannan na dan ba dalibin ilimi misali ne sai al-itlaq wa at-taqid shine wata aya ta zo da itlaq ta zo da abu a sake to amma idan ana son a fahimci hakikanin shi to sai an kuma mu zuwa ga aya wadda ta yi masa kaidi misali shi ma zan bayar a gurguje saboda daliban ilimi aya a cikin suratul baqara ta zo ta yi bayanin bashi sai ta ce in za ayin kafa shaidu wastashidu shahidaini min rijalikum ku shaidar da shahidaini masu shaida guda biyu min rijalikum ne daga mazajenku to amma alhali ko idan muka duba shaida tana bukata adalci wa ashidu da wa adlin minkum kenan sai mu ce to nan an ce shahidaini amma ba ko ne mai shaida ba dan ba makaryaci shaida abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba to kaga sai kai taqidin sa sai kuma ikhtilaful hukm shine hukuncin ayoyi ya bambanta misali idan muka duba zamu iske wata aya ta bambanta da wata ta hanyar hukunci idan muka duba alqur'ani ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma barau da barauniya a yanke hannayen su sannan kuma aya ta alwalla ta ce wato faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku wato zuwa abin nan gwiwa hannu to kaga ba a cewa idan za a yanke hannun barawo a zo haga gwiwa hannu saboda mi saboda hukuncin nasu ya bambanta ina fata ana fahimta ta daga ciki sai malamai suka ce ikhtilaful waqt shine sabanin lokaci wanda mun bada bayanin shi shima wani lokaci Allah subhanahu wataala yace ayi abu kaza wani lokaci Allah subhanahu wataala ya bambanta can farkon musulunci an ce idan zamu yaki da kafirai to adadin musulmi ya zamanto musulmi guda zai iya tsaye akan adadi goma in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 mutun 20 suna iya rinjayen mutun nawa mutun 200 kenan kaga ashe a can farko mutun zai iya tsaye akan mutun goma na kafirai daga baya sai Allah ya canza wannan hukunci kaga ikhtilaful waqt kenan al'ana khaffafa Allah ankum wa 'alima anna fikum da'fa kaga ni yanzu Allah yayi fa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu فإن يكون منكم 100 صابرة يغلب 200 إن أن سامو متون 100 سي سو نجاي متون 200 كينان كاغا ينزو أن ميد ثباتي أكن متون 200 سي اختلاف المحل يزمنتو أي اختلافي أكن ورين دا زا حكمتين يبنبنتا تو دغا نان زا سامو بنبنشي دومين مي دومين محلين دا زا أذا وني حكمتي با نان ني زا أذا وني حكمتي با مثالي إذا موكا دوكا أوري أنتي مو أوري ya to kaga a musulunci yin aure an umurce ka amma kuma hukuncin auren ba da shi da hukuncin auren boya ba kaga dole nanan auren sai zamanto dukkan shi a musulunci halatu ne amma auren mace ba da shi da auren baiwa ba kaga ikhtilaful mahalli kinan nan za a samu mahallin da wato hukuncin ya zo nan ba wuri guda bane kine an samu sabani shi yasa zaka ga ma haddin baiwa fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min alazab zai bambanta sai ikhtilafu almawdu' misali kuma ikhtilafi na mawdu'in da ake magana kan shi yana yawa wannan mawdu'i yana magana ne wagga aya tana magana kan kaza wannan aya tana magana kan kaza kidan kaga idan wani hukuncin su yazo idan ba an samu dalili a shar'anci ba wanda ya nuna duk hukuncin iri ɗaya ne dole za a bambanta shi domin ba za ka dauki hukuncin wani hukumci ba a musulunci ka azama wata kissa ko a wani hukumci wannan malamai sun kawo shi saboda mu gane yadda ake hada na soshi abinda malamai da suka kawo a gurguje to anan kuma waɗansu malamai sun dan ƙara wani abu shine at-ta'arud bainal 'am wal khas wagga aya ta zo ta ce kowanne mutum an dora mai kaza sai a ce kuma daga baya an cire wani misali an ce mutane musulmi sun fita a yaki ina fata an fahimce ni infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah amma yanzu muka ce an cire wadansu laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtharun sai kuma misali daga cikin abin da ke ka irin wadannan shine at-ta'arud bainal 'umumayn a aski wannan aya ta zo am wannan aya ta zo am to anan kuma sai an samu wato haduwar nasoshi da am da am misalin da zan bayar Allah subhanahu wataala ya ce ya fifita bani isra'ila akan dukkan kodanni al'ummi misali ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin alalamin kowa ya shiga ciki alhali ko zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma sai an kace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas to an nas yana rufin dukkan mutane alalamina yana rufin dukkan talikai to yanzu ya zamu yi da bani isra'ila da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanne ne yafi wani to sai malamai suke cewa babu matsala su bani isra'ila wadansu malamai sun dauki lokacin da an kace an fifita su babu wata al'umma wadda ta kai su daga baya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo wadansu kace a ai alalamina koda bamu zo ba muna ciki to amma za a kalli misali su an ce musu ku je ku yaki suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila su ku al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sami'na wa ata'na su ku dantan suka ce sami'na wa asaina kiran ku ka wanda yake sami'na wa ata'na yana gaban wanda yake cewa sami'na wa asaina yan uwa musulmi saboda lokaci yana dan matsowa shine kuma akwai al-maqasid al-qur'aniyya ina daga cikin abin da ke sa ana samun sabani wato nafsi yazo qarara amma idan aka bincika akwai wani abu wanda ke nuna cewa ba haka ake nufi ba misali zamu ga cewa alqur'ani ya zo ya nuna cewa idan ka shiriya to ba sai ka yi wato abin nan ba ba sai kai wa'azi ba ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum kaga wani zai fahimci wannan ayat cewa kawai ba sai kai wa'azi ba ma kana iya ka daina tunda Allah ya ce in dai kai ka shiru shikenan amma ya manta da cewa yin da'awa abu ne wanda yake wajibi akan al'umma wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf nukta ta karshe yan uwa saboda lokaci ya matso shine cewa idan mutum yana son ya karanci wannan ilimin to yana iya duk inda ya samu iskali ya koma kan fanni misali kaga in fannin yana da alaka da ma'ana ka koma cikin tafsiri in yana da alaka da ulumul qur'an ka koma cikin ulumul qur'an in cikin larabci na ko balaga ko nahwu ko sarfu in hadisai na ka dubi wadannan hadisai na ake ganin kamar sun ci karo da aya shin sun inganta ko ko busu inganta ba in aqida ne ka koma babi na aqida idan kuma zamanin nan ne wasu turawa suka kawo ko wata aya ta ilimi wanda alqur'ani ya karyata ta sai ka koma zuwa ga fanni kenan yana da kyau karatun wannan ilimin ka gane daga ina ne iskalin ya samu asali sannan yana da alaka da wani fanni ko ko tana yiwa aya guda tana da alaka da fanni daya ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka kenan sanin fannin zai taimaka maka ka san yadda zaka hada waɗannan nasoshi ɗan uwa musulmi lokacin mu ya kare dan haka dai na da yawan nan bayani ne saboda ya zama to shine matashi ya gare mu sai kuma darasin mu na biyu insha Allah za mu hada waɗannan littattafan tare da kokarin yin bayani da baiwar da Allah subhanahu wataala ya yi muna insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh